daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamme dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi na Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 4 ga watan Fabrairun shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa rahotanni daga jihar Adamawa, Arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu maharan Boko Haram sun kai hari da wannan yammaci a wasu ƙauyuka na Madagali. Baya ga haka kuma, za ku ji wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani mutum a garin Rumje Kalmalu da ke kan iyakar Nijar da Najeriya. Sannan layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan maudu'inmu na yau. Wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su bada wajen tabbatar da tsaro a yankunansu? Shin ya kamata a dogara akan jami'an tsaro kawai? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma da farko, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Madugun 'yan adawan Venezuela wanda ya ayyana kansa shugaban ƙasa mai riko Juan Guaido ya faɗa a yau Litinin cewa Nicolas Maduro na ƙoƙarin karkatar da wasu kuɗaɗe da suka kai dala biliyan 1 da miliyan 200 zuwa wani banki a ƙasar Uruguay. A wani jawabi ta talabijin da ya yi bayan ƙasashen Turai da dama suka amince da shi a hukumance a matsayin shugaban ƙasa, Guaido bai kawo wata shaida ba akan zargin da yake yi cewa Maduro na ƙoƙarin karkatar da kuɗaɗen daga bankin cigaban ƙasar zuwa Uruguay. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta amince da Guaido a matsayin shugaban ƙasa tun a makon da ya gabata, kana ta yi marhabi da shawarar da ƙasashen Turai suka hada da Austria da Faransa da Jamus da Sweden da kuma Burtaniya suka dauka na amincewa da shugabancin Guaido. A can New York kuwa, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce Majalisar Dinkin Duniya ba za ta mara wa rukunin ƙasashe da suke ƙoƙarin warware rikicin wato siyasa da ake fama da shi a Venezuela baya ba. Wakilan kungiyar Taliban za su gana da babban madugun 'yan adawan Afghanistan a birnin Moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki biyu da zai fara a gobe Talata, amma jami'an Kabul ba za su halarci taron ba. Wannan matsala da take cinyewa a fadar masu suka tana tabbatar da rarraban kawuna da ake fama da ita a siyasar Afghanistan, kuma hakan zai kara raunana gwamnatin shugaba Ashraf Ghani ta wato National Unity. Wannan ganawar ta bangarori na Afghanistan da ake cewa shi ne zai kawo zaman lafiya wato za a gudanar da shi a Rasha. Wannan ganawar ta nuna tana zuwa ne uni ɗaya bayan da Amurka ta ce ta samu gagaruban nasara a tattaunawar ta da kungiyar Taliban, ko da yake a wannan tattaunawar ma babu gwamnatin Afghanistan a ciki. Taliban dai ta kiyarda ta yi wata tattaunawa da gwamnatin shugaba Ghani wacce take mata lakabi da 'yar amshin shatan Amurka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar nan mai zafin kishin addinin Islama ta Al-Shabab ta dau alhakin wasu munanan hare-hare guda biyu da aka kai da mota dankare da bumabumai a yau Litinin, inda aka kashe akalla mutane 9 a Mogadishu, kana aka harbe wani mutum har lahira a yankin Portland da ke kusancin gashin kansa. an kai gagarumin harin da bam a cikin mota ne da misalin karfe 10 na safe agogon kasar a kusa da wani babbar kasuwar zamani a Mogadishu dake cikin tsohuwar gundumar Hamar Wayne. Ma'aikatar motar daukar marasa lafiya a Mogadishu ta faɗa wa manema labarai cewa ta kwashe gawarwaki tara ciki har da mata kana kuma sun kwashe mutane guda 7 da suka jikata. Wata majiya a sashen tsaron kasar ta faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe babban jami'in tsaro a cikin wannan harin. Wani mutumin da ya kubuta ya faɗa wa gungun manema labarai ciki har da ma'aikacin muryar Amurka cewa an kashe mutane da basu ji basu gani ba, ya ce sun ɗauke wata mace da ɗanta a ƙarƙashin wasu duwatsu. Ma'aikatar sojin Faransa ta taimaka wurin koran wani ayarin motoci 40 da suke ƙoƙarin shiga arewacin Chadi daga ƙasar Libya. Ministan tsaron Faransa ya faɗa a yau Litinin cewa Faransa ta yi amfani da jiragen yaƙi na Mirage 2000 ta ƙaddamar da farmaki akan motocin ayarin na 'yan bindiga a jiya Lahadi. Farmaki da sojojin suka kai martani ne ga bukatar hukumomin Chadi domin taimakawa wurin daƙile ayyukan 'yan ta'adda da kuma kuransu daga yankin. Sai dai nan da nan babu wani bayani na ɗaukar alhakin kai wannan harin daga Libya.
Baba Yakubu Makerin ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu maharan Boko Haram sun kai hari da wannan yammaci a wasu ƙauyuka na Madagali. Ibrahim Abdul Aziz ya zanta da wani ɗan yankin wanda kuma ya nemi a saka yi sunansa.
Wai babu jami'an tsaro na wuraren?
Wallahi wai mu balawan mu folle ne wuce su guda 20 ba ne ko kaji. Wallahi amma su zo sun ta abin da suke so da kamin daga baya ya zo sun ji daga gurin suka zo.
Daga baya yanzu an dan samu an turo sojoji.
Eh sai su zo zo su wuce su zo shi wani.
To kamar yanzu wani hali kuke ciki a wannan dare a wannan wurare? Ya suka so maharbe-harbe. Kuma wannan zane lokacin da ba an ce akwai jami'an tsaro, akwai sojoji da sansu ba, ko an janye suna wani wurare kamar ga Shuha zuwa can cikin Madagali su Gulak. Kamar yanzu da ba kusan ko mutane nan suka kashe ba ko? Sai dai harbe-harbe.
Harbe-harbe ka muna biyu yanzu haka nan da ake magana na Maduni wai ba za ka ji wani amana yanzu da harbe haka nan da muke magana da kai.
To kamar wani bukata kuke da shi ga ita gwamnatin Najeriya a wannan lokaci da wannan abin ke faruwa yanzu?
Wallahi muka gaskiya muna bukatan kar jami'an tsaro mu san kai mu so ji dai wani sun so a garin mu shi wannan domin mu kullum ba za su rike wannan ba. Kuma yan siyasa na kuma sun yi sake sun bar mu aka wasta ba kuma ta zama kuri yanzu ya masu kuta da mu. Kuma gaskiya yanzu mun shiga halin da ba za mu iya mu manta ba kuma yanzu. Kuma lokacin da sun kabu na farko a kan yanzu.
To Allah kyauta, Allah kyauta.
Amin.
To har ila yau domin jin bangaren gwamnatin jihar kan wannan lamari, Ibrahim din ya zanta da kwamishinan yada labaran jihar Ahmed Sajo.
To a rahoton na kan cewa mayakan Boko Haram a cikin dare nan sun kai hari wasu ƙauyuka na Adamawa, kamar ina da ina ne abin ya faru?
Wato a alal haƙiƙa ta abin da ya faru a nan wajen duwatsun kirkin gadin nan nan kirkin da yana daura da sabisa to a nan ne wai aka ce suka zo suka fara harbe da sojoji da dakarun Nigeria da wasu jami'an tsaro da kuma maharba da ƴan banga suka je suka far musu aka yi dauki ba dadi to amma an shawo karfin su an kore su amma yanzu gashi muna da wasu irin masu tallata labaru na ƙarya din nan
to ina batun cewa sun zo wuraren shuwa da wasu wurare haka nan daura da sun iso ko dai basu iso wajen ba
basu iso ba karan bindigogi ne aka ce sannan masu labarbaro irin na ƙarya din nan suna amfani da skafofi irin na zamani suna yaya suna rubuta labarbaro na ƙarya da cewa sun iso Michigan sun iso baza to yanzu mutane na tashi na gudu suna barin gidajen suna hawa duwatsu wayansu iska kuma suna shirin za su koma ta baya wayan inda aka gudu aka bari su ma su je su irin nasu barna
to wani kira haka wa al'umma
kuma muna kira ga al'umma su kwantar da hankalinsu jami'an tsaro da hukumomin tsaro sun gaya mana cewa alal haqiqa an fatattaki mutanen nan kuma an sha karfin al'amarin kuma za a tabbatar da lafiyan al'umma da suke zaune a wayannan wurare abin da ya kama daga shuwa Michigan da baza muna roƙon mutane su yi hankali su yi hattara da wayanda suke yada jita-jita na ƙarya don su raba su da gidajensu mai yiwuwa su shiga kuma su bi daga baya su je su yi musu barna
to Allah kiyaye Allah kiyaye
to a gaida Ibrahim Abdulaziz waɗansu mutane da ba a tantance ko su waye ba sun yi garkuwa da wani bawan Allah a garin Rumji Kalamalu da ke kan iyakar Nijar da Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Mamman Bako
waɗansu mutane da har yanzu ba a san ko su wane ne ba sun yi garkuwa da wani bawan Allah wanda sun ka afka ma da misalin karfe 3 na dare a garin Runjin Kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ƴan uwansa sun yi mana ƙarin bayani a yayin da suke cikin zulumi a gidan mutumin da aka yi garkuwa da shi kamar yanda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin su mai suna Jamari
are uku da ya dawo ya ga sun yo kusan gida su mutum hudu yace musu irin waɗanne na ba su mai magana ba irin waɗanne na ba su mai magana har sun ka kawo bakin da kaya su shikenan da sun ka zo mutum uku sai sun ka gari sai sun ka rike shi da sun ka rike shi kaga shikenan sai mata tace don Allah kuwa Allah yace to ku tsaya kuwa Allah tin irin waɗanne na har muyi bayani irin waɗanne na sai sun ka iya shi dan nan sai sun ka kama shi sun kai mutum sai sun ka rike shi suna da makamai ko bindiga dai sai sun ka tayi da shi sai mutum bi sun ka dawo nan gida akwai yarinya nan sai sun ka kamo ta haka kamar suna ta yada ta haka sai uwar ta ce don Allah kuwa Allah ya gamace take gare ta ka ta ji tsoro tunda yohi gare ta don Allah ku yi hankuri shikenan sai sun ka sai tsohuwa yi hankuri mun bar yarinya ga ta nan dan sai sun ka dibi lamba sun ka ce mata ga lamba kada ka yi da lamba ga ta fa sai sun ka bar mata lamba kada sun ta tun ka tai da shi
wannan lamarin na zuwa ne a wani lokaci da hukumomin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya da ke kan wannan iyakar suka girka jami'an tsaro a wannan wurin wanda kowanne daga cikin su na sentry a nasa gefe domin yin abin nan da Hausawa ke cewa a tamna tsakkuwa domin aya ta ji tsoro na tambayi Jamare dan uwan wanda aka yi garkuwar da shi shin ko sun shaida ma ƴan sanda
ko ba shaida kan ko ba gaskiya ba to kaga da sun ka dai can sun ka bar ƴan ma suka biyu na sun ka tawo da su sun ka ba su bakin dukin sayar mana gabar ga duki sun ka ji mashin biyu to da sun ka tayi da shi sai inda mashin sannan sun ka aza shi dan nan gaba sun ka yamma sun ka yi abba sani an samu an kira su ga waya su yanzu kudi ai suka so miliyan biyu sun ka ce naira miliyan biyu da sun a karun an ka ce to ana roƙonsu su rage sun ka ce ba su ragiya gajiya kan man yau da sai dai bai yi magana da su ba gajiya kan dai ba su ce ga yanda suke ko suna faɗi Allah sai dai an ce za a kai musu amma gajiya kan dai ba su faɗi ba mu matakin da mun ka dauka to kon dai ba dauki kudin ba ana nan dai ana bi da shiri ni an shirya da su duk wanda ka gani na shi na cikin zulumin nan na duk wanda ka gani nan ga mu uba na shi ke gare mu a shi ne kanne uban mu na uwa guda suke ba su yi ma kowa rauni kan dana nan ga kam tahiyar da sun kai kam bakin daure sun ka tai da shi bakin tina dai sun ka tai da shi lokacin inda sun ka dauke shi kan kasa na sun ka taho amma sun aje motuna can daban da bada sun ka tai da shi sun kai ga motuna sun ka aza shi amma dai sun kai ga inda mashin shike ko sun dawo sun yo gabas ko yamma na shikenan abban sani ba bai da su haka nan don sun ce dai ko gajiyan na abido kuɗin an ka ce to ko ana abido kuɗi sai an bi rongo mai gare su sun ce sun rage wani abu an ji dan dama dawo da an ka iya abiya sai a zo a samu kuɗi a kai musu da wadan kuɗi sun yi misali wanda sun ka dauka mun buga mun ce musu wanda sun ka dauka mutun da sun ka dauka bai da inda aka yadda kuɗi miliyan 2 sannan kan dai ba su ce ga abin da sun ka rige
lamarin na bada tsoron gaske a halin yanzu gane irin yanda miyagun ke labafawa suna garkuwa da mutane a karkara a wannan yankin a baya-bayan nan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashi Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to Haruna Mamman Bako kenan kafin mu bude layin mu don ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan su shin ya kamata a dogara akan jami'an tsaro kawai lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 kafin nan a shakata da wannan wakar
Yang mu di mana dah? Ama hua mu balik inara memukunta.
Mu gargadi meginara memukunta.
Gamashi meginara memukunta. Ya tapi nang salalin nang ku aji ya marma ya tapi mudingnya lagi nara memukunta.
Mu gargadi meginara memukunta.
Gamaga nak aji deh deh. Kabar si kanu hua ni canggung.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 3:47. Kiran mu na farko ya fito daga Sokoto. Wa muke da shi daga Sokoto? Alaikum salam.
Ni kuna magana da Aliyu ne a shagon goro Sokoto.
To sannu Mallam Aliyu muna jin ka.
Yawma. Da shi magana tsaro dai ya kamata kowa ya yi kokari da sa na shi gudunmuwa ga mene shi.
To.
Yan jima.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Ma muke da shi daga Nasarawa.
To assalamu alaikum jihar Amurka. Sunana Rufa'i Usman daga nan jihar Nasarawa nake kiran ku.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam sunu Mallam Rufa'i.
Yawwa taimakon da ya kamata mu al'umman kasa mu bayar wajen tsaro a hakika ya cancanta duk wani bako wanda mun ganci ba mu yarda da shi ba to yana da kyau mu sanarwa da hukuma mafi kusa domin a tambaye shi daga inda yake daga kuma in ayyukan da yake yi shine taimakon da ya kamata mu dan kasa mu taimaka ma bangaren tsaro kenan da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari a kasar mu Najeriya da kuma duniya gabaki da Allah ya ba mu zaman lafiya
tashi lafiya to daga kuma jihar Nasarawa akwai wani kiran da ke shigo mana wa muke da shi
Abubakar ne
to sannu Abubakar
eh a kawuna lafiya
lafiya law alhamdulillah
ya aika
alhamdulillah
eh abin nan so ita gwamnatin Najeriya ta masa taimi su kuma jama'a su sa ido akan abubuwan da ke gudana a yankin su.
To, mun gode Malam Abubakar. Daga kuma jihar Kaduna wani kira na shigo mana, ba muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Malama barkanki da aiki, barkanki da yammaci.
Barkanmu dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Sannu Alhaji Musa.
To, alhamdulillah, ni abin da nake dubawa bai kamata a ce al'umma ƴan ƙasa ko kuma ƴan ƙauyuka ko kuma wajen cikin birni ma ku tsala wai tsaro ku ce sai a hannun gwamnati. Kuma kin ga duk irin abubuwan da ke faruwa dangane da irin wannan rashin tsaron, mutane suna kallon kiri-kiri a unguwa ko a gari, za a ga akwai ƴan ballaja wanda ba sa su zaman lafiya masu abubuwan da bai dace ba, kuma za a ga mutane sun zara musu ido wai suna jin tsoron su, don me ba za a ga ƙungiya ana tare irin wannan abubuwan ba. Sai mun tashi mun yi kantin ƙarfi, ba lallai mu zurawa gwamnati ido akan wannan abin ba. Ita gwamnati ita kuwa ce tana da damar da za ta yi abin daga dama, amma dai gaskiya al'umma kuwa sai mun tashi wajen kulawa da maganar tsaro a Najeriya. Ƙarshe dai muku fata alkhairi, tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To, mun gode Alhaji Musa. Ga kira na shigowa daga Bauchi, wa muke da shi daga Bauchi?
Malama barka da aiki.
Barka.
Sunana Ayuba Garba, Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To, sannu Malam Ayuba, muna jin ka.
To, gaskiyar magana yana da kyau a koma tsari irin na da, a ba da sarakuna damansu, duk baƙon da ya zo ƙasansu to ya kamata ya zo ya sanar da su ka inda ya zo kuma zai zauna a ƙasansu. To, idan aka ba da sarakuna dama suka san duk baƙon da ya zo ya zauna a ƙasansu, to lallai wannan da a samu mafita kuma ƙasanmu za ta zauna lafiya. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi, al'ummar ƙaramar hukumar Ganjo a jihar Bauchi suna muku fatan alkhairi. Na gode mai magana Ayuba Garba, Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
Mun gode. To, yanzu kuma za mu leƙa jihar Gombe, wa muke da shi daga Gombe?
Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Kai tsaye kuna tare da magaji Jordo daga Afko Local Gombe Tumuwot Gombe State Nigeria.
To, sannu magaji, muna jin ka.
Yawwa, tsaro dai abun da ake ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya dai ta ƙara tsaimi sosai a kan tsaro a Najeriya. Don talaka yadda ya duk talaka ba zai iya kare kansa ba. Yawwa, talaka dai yadda aka yi duk ba zai iya kare kansa ba, sai dai ɗan dodai da gwargwadonsa kima. Yawwa. Tashi lafiya kuma ga daga Yodo to Wod Afko Local Gwamnati Gwamnatin Najeriya, tashi lafiya, na gode.
Mun gode kwarai da gaske. To, yanzu kuma daga Kaduna. Amin. Ga kira na shigowa daga Kaduna. To, kaman waya daga Katsina ko yake shigowa? To, muna jin ka.
Masha Allah, na ce ni ne Yusuf na Kojiya daga nan Carancin jihar Katsina.
To, Malam Yusuf, muna jin ka.
Yawwa, muna ba da ina ni shawara ta a nan wurin a matsayin talakawa, abinda ya kamata su haɗa ƙarfi, makwabci ne da mai unguwa da ainihin abokan zama, duk inda aka ce an samu wani baƙo fuska a yi ƙoƙari a gane ko wane ne tsakanin mai unguwa da ƴan mazauna unguwa da kuma mai gari.
Kaman layin Malam Yusuf ya tsinke, amma dai bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna? To, kada ku sha'afa. Ana dai tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma lambar da za ku kira ita ce 2-0-2-0-5-5-5. To, jama'a, da haka muka kawo ƙarshen duka wayoyin naku, ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. Sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. To, yanzu kuma sai labaran wasanni.
labaran wasanni.
Jama'a muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu fara ne a jihohin Niger domin ita ce take daukar dawainiyar gasar matasa yan kasa ga shekaru 20 na Afirka a buranan Maradi da Yamai.
To ranar Asabar da ta gabata ne a kasoma kwambalar nahiyar Afirka ta wasan kwallon kafa ta matasa yan kasa da shekaru 20 wadda Niger ke karbar bakuncin ta a wannan shekara, kuma an share fage ne a wasan farko tsakanin Niger da Afirka ta Kudu inda aka tashi daya da daya. A wannan rukunin duka na jamhuriyar Niger, Nigeria ta karkare kasar Burundi da Cibiu da Nema. A garin Maradi kuwa a ranar Lahadi da ta gabata an goga tsakanin Senegal da Mali, inda Senegal ta lalaye kasar Mali da Cibiu da Nema. Wasan da ya kamata a yi a ranar Lahadi din tsakanin Ghana da Burkina Faso an dage shi saboda karamcin wutar lantarki domin a gudanar da wasan cikin dare. Amma a daidai lokacin da nake hada muku wannan rahoton, ana can ana gogawa tsakanin Ghana da Burkina Faso a birnin na Maradi. Sai a ranar Talata, idan Allah ya kai mu, jamhuriyar Niger za ta raba gari da kasar Burundi, yayin da tarayyar Nigeria za ta kecere ni da kasar Afirka ta Kudu. A rukuni na jamhuriyar Niger, Nigeria ce ke kan gaba. Sai a matsayi na biyu, jamhuriyar Niger da Afirka ta Kudu kowane na da maki daidai, yayin da Burundi take kutal. A rukunin B na Maradi, Senegal ce ke kan gaba da maki uku gabanin a kammala wasa Ghana da Burkina Faso. Haruna Maman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Haruna, to hali yanzu kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ta canja ra'ayinta game da kwallon shekarar 2023 ta cin kofin kalubalen kan Africa, to African Cup of Nations, wacce aka bata da ta ce ba ta so ita ta fusanta 2021. To shine yanzu ta dawo ta ce ta aminta za ta yi da 2023 din mai maimakon ta 2021 na. Wannan ya faru ne bayan da hukumar kwallon kafa ta Afirka ta nemi Kamaru ta dauki ta 2021 din, bayan da aka kwacewa Kamaru ta wannan shekarar da muke ciki domin ba ta shirya ba har aka ba da ita ga kasar Misira. To a nan Amurka kuma jiya an gwauza sosai a birnin Atlanta ta jihar Georgia a gasar Super Bowl, wato kwallon zarika ruga ta Amurka wacce akan yi shekara-shekara, wacce kuma a wannan karan ma kungiyar kwallon kafa ta New England Patriots ne suka sake samun nasara bayan da suka lallasa LA Rams da ci 13-3 a can birnin Atlanta. A cikin wannan nasarar da suka samu, yan New England din har ila yau sun yi abin tarihi domin captain ɗinsu yanzu ya zama shi kaɗai ne ɗan wasan da ya ci Super Bowl har guda uku bai da juna, yadda kocinsu Bill Belichick kuma ya zama koci na farko a tarihin kwallon zarika ruga ta Amurka da ya samu zaba na Super Bowl har guda takwas. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Madugo ɗan adawon Venezuela wanda ya ayyana kansa shugaban ƙasa mai riƙo Juan Guaido ya faɗa yau Litinin cewa shugaba Nicolas Maduro yana kokarin karkatar da wasu kuɗaɗe da suka kai dala biliyan 1 da miliyan 200 zuwa wani banki a ƙasar Uruguay. Wakilan kungiyar Taliban za su gana da babban madugun ƴan adawan Afghanistan a birnin Moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki biyu wanda za a fara a gobe Talata, amma jami'an Kabul ba za su halarci taron ba. Kungiyar nan mai zafin kishin addinin Islama ta Al-Shabab ta dau alhakin wasu munanan hare-hare guda biyu da aka kai da mota dankare da bama-bama a yau Litinin, inda aka kashe akalla mutane 9 a Mogadishu kana aka harbe wani mutum Allah ya ra a yankin Portland da ke kusancin gashin kansa. Ma'aikatar sojin Faransa ta ce ta taimaka wurin koran wasu ayarin motoci guda 40 da suke kokarin shiga arewacin Chadi daga ƙasar Libya. Ministan tsaron Faransa ya faɗa a yau Litinin cewa Faransa ta yi amfani da jiragen yaƙi na Mirage 2000 ta kaddamar da farmaki akan motocin 'yan bindigar a jiya Lahadi.
To masu sauraro baki ɗaya, a nan ne za mu da sa'aya. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safi agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safi kenan agogon Ghana yanzu a madadin Baba Yakub Makiri da ya taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya hada mana shirin baki dayan sa sai injinin mu na yau Mr. David Magnus Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.